seront toujours, ils seront aussi les derniers.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an kune lafiya. Khadija Kari ce tare da Ibrahim Almasi Garba. Muka sake dawowa a cikin shirin na karfe 9 rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chad. Wato 8 rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa jirgin farko na MEA ya sauka a babban filin jirgin saman kasa da kasa na MMIA da misalin karfe 2 da rabi na rana watanni 6 bayan da aka dakatar da sauka da tashin jiragen sama. Sannan kuma talakawa a Najeriya na ci gaba da kokawa bisa tsananta wahalar rayuwa musamman ma na tashin farashin kayan masarufi. Bayan haka kuma idan Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku. Muna fadauce da labaran wasanni amma fa bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sai yau Asabar India ta bada rahoton samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 wajen 86,432 wanda ya sa adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya kai wajen miliyan 4,023,179 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Ƙasashen Amurka da Brazil ne kaɗai suke da masu cutar fiye da India. Amurka ce ta ɗaya a yau masu cutar ta COVID-19 da jimlar miliyan 6,202,080 sai kuma Brazil mai miliyan 4,091,801 a cewar jami'ar ta Johns Hopkins. Ƙasashen Kosovo da Serbia sun rattaba hannu jiya juma'a a birnin Washington DC kan wuta yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakaninsu. Yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki 2 ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin Isra'ila da Kosovo da kuma mayar da ofishin jakadancin Kosovo zuwa birnin Kudus. Shugaba Donald Trump wanda shi ma ya rattaba hannu kan yarjejeniyar a hidimar da aka yi a fadar White House ya kira yarjejeniyar a bar tarihi ya kara da cewa bayan wani tarihi mai cike da tashin hankali da masifa da kuma shekarun da aka shafe yarjejeniyoyi na kasa yiwuwa gwamnati na ta kullo da wata sabuwar hanya ta dinki barakar ta wajen mai da hankali kan hanyoyin kirkiro ayyukan yi da kuma bunƙasa tattalin arziki. Kasashen biyu sun kai ga samun wata matukar ci gaba a fannin dangantaka a cewar Trump. Fajar shugaban Amurka ta White House na kare yunkurinta na kare zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba daga katsalandan din kasashen waje bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu 'yan Rasha na aran kalaman da Trump ke amfani da su wajen gargadin da yayi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin magudi a zaben. Za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben, abinda mai bayar da shawara ga kasa kan tsaro Robert O'Brien ya gaya ma manema labarai kenan jiya juma'a. Ya kara da cewa fadar White House da kuma shi kansu shugaban kasa sun dau matakan da ba a taba daukawa ba don kare zaben na watan Nuwamba. Ya kuma kara da cewa mun bayyana karara ga China da Russia da kuma Iran da ma sauran da ba a bayyana su a fili ba cewa duk wanda yayi yunkurin katsalandan a zaben Amurka zai fuskanci sakamako mai tsanani. Jami'ai a kasar Bangladesh yau Asabar sun ce mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wata fashewa wanda ake ganin musabbabin ta shine sacewar iskar gas a wani masallacin da ke wajen birnin Dhaka a jiya juma'a lokacin sallar magruba. Jaridar Dhaka Tribune ta ce ana kan jinyar mutane 26 a asibitin kasa na Sheikh Hasina da ke birnin Dhaka waɗanda abin ya rutsa da su na da kunar wajen kashi 60 cikin 100 zuwa 70 cikin 100 a jikinsu a cewar babban jami'in ofishin 'yan sanda da ke fulla Aslam Hussein. A labar da masu ayyukan ceto na ci gaba da bincike a yau dinnan Asabar saboda yiwuwar samun wani da rai a ƙarƙashin baraguzan wani ginin da ya ruguje a mummunar fashewar nan ta watan jiya wadda ta auku daura da tashar jirgin ruwan Beirut. An fara wannan binciken tun da yammacin shekaran jiya Alhamis bayan da wani kare na tawagar ayyukan ceto na ƙasar Chile ya ji wani sautin numfashi a ranar da ta gabata. A ƙarshe shugabar 'yan adawar Belarus Svyatlana Tsikhanouskaya ta yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya jiya juma'a da ta kawo ƙarshen tauye haƙƙin ɗan adam a ƙasarta wata daya bayan da sakamakon zaben da ake takaddama akai yi sanadin kama dubban masu zanga-zangar lumana abinda kasar ke bukata mai sauki ne abinda Sikanuskaya ta gaya ma taron kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya da akai ta bidiyo kenan daga kasar Louisiana inda ta gudu bayan da aka bayyana sakamakon zaben ranar 9 ga watan Agusta
Frank Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cikin farko na MEA ya sauka a babban filin jirgin saman kasa da kasa na MMIA da misalin karfe 2:30 na rana watanni shida bayan da aka dakatar da sauka da tashin jiragen sama sakamakon barkewar cutar coronavirus a duniya. Wakilin mu na Lagos, Babangida Jibrin, ya aika mana da ƙarin bayani.
Jirgin saman farko na Middle East Airlines ya sauka babban filin jirgin saman kasa da kasa na Murtala Mohammed dake Ikeja Lagos da misalin karfe 2:30 na rana watanni shida bayan da aka dakatar da sauka da tashin jiragen sama sakamakon barkewar cutar coronavirus a kasashen duniya daban-daban.
It looks fine. The police or immigration here, they do their job very good. They arrange people outside, no crowd.
Wani passenger kenan dan kasar Lebanon ke bayyana jin dadin sa da malakan da hukumomi suka dauka na bude filayen jiragen sama na kasa da kasa don fara jirgilar fasinjoji a birnin Lagos kuma a bangaren ta manajar filin jirgin sama Murtala Mohammed Mrs. Victoria Shin Aba ta ce sun dauki matakai da suka kamata na tabbatar da an kiyaye da ka'idojin hukumar yaki da coronavirus na cikin gida da kuma waje.
The only challenge that will have arisen was the number of people coming in for a start. I think we'll be having about 1,280 passengers daily.
Tace yanzu haka matsalar da ake fuskanta kawai shine na fasinjoji kawai yanzu dai an amince ne fasinjoji fiye da 1,000 su dinga sauka da tashi a filin jirgin sama shi ma bangaren sa wannan fasinja na daya daga cikin wanda suka sauko daga jirgin na Middle East Airlines.
The effort they do is a great effort, even you cannot see it in all over the world, they do a very great job here in the airport. Thank you.
Yace sun gamsu matuka da tsarin da hukumomin Najeriya suka dauka to kuwa masu shige da fice ke gudanar da aikin su a filin jirgin sama ga dai babban jami'in hukumar shige da fice na filin jirgin sama Murtala Mohammed.
To sunana Abdullahi Usman, ni ne shugaban jami'in shige da fice a filin jirgin Murtala Mohammed Airport. Yo shirye-shiryen shi ne ka saboda wannan aloban da ya taso cikin tsari da muka yanzu in aka sauko a filin jirgi za ka sauko daga cikin jirgi ba za ka sauko in rididi ba a ba hargitsi za ka sauko ba sannan za ka sauko 10-20 saboda maganan awatar da maganan tazara da muka sa a ciki ba cinkoso idan mutun ya sauko akan wa'anda ɗan kasan waje farilla ne su cika takardan bayanan zuwan su
kafin dai a bude filin jirgin sama sai da aka samar da na'urorin gwada zafin jiki da guraren wanke hannu da sauran sinadarai na hana baza cutar coronavirus haka kuma dukkanin fasinjoji masu shiga da fita filin jirgin sama sun sanya takunkumi a fuskar su domin samun kariya daga cutar ta coronavirus yanzu dai bayan jirgin sama Middle East Airlines da ya sauka akwai jirage guda biyu na British Airways na Ingila da Delta na kasar Amurka da su ma suka sauka a filin jirgin sama ranar Asabar din nan yanzu dai kamfanonin jiragen sama 14 ne gwamnatin Najeriya ta amince su fara safarin jiragen sama zuwa Najeriya daga kasashen waje kuma za su yi amfani ne da filayen jiragen sama kasa da kasa na Lagos da kuma na birnin tarayya na Najeriya Abuja. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin, talakawa a Najeriya na ci gaba da kokawa bisa tsanantar wahalhalun rayuwa musamman ma na tashin farashin kayan masarufi. Daga Abuja, Hassan Maina kaina ya aika mana da wannan rahoto.
sunana Sani Ibrahim Damko, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu kwamin shinkafa ta gida naira 800 ce kudinta, sannan shinkafa kuma ta waje ana sai da kwari mudin ta naira 1000 ne. Babu abin da talakan Najeriya zai iya yi a wanda samu naira 1000. Ga talakan Najeriya yana cikin wani hali na abin da wallahi tallahi sai wanda ya je gani. Garin masara malam Hassan naira 350 yanzu, mudin garin masara, buhun masara naira 23,000 ne a Najeriya a wannan halin da ake ciki yanzu. Saga mudin naira 500 ne yanzu, manja da naira 500 ne kwalba, manja 500 kwalba. Ina suka kasa kansa ana cikin wannan matsalar tattalin arziki na rayuwa. An kara kuɗin wutar lantarki, an zo an kara kuɗin man fetur.
Sunana Musa Allu Gume. An zo an kara kuɗin mai, an kara kuɗin wutar lantarki. Wanda zamu je mu talaka, muna roƙon Babu Buhari Allah ya taimaka ya sassauta mana kai abinci ya tsada, dan Allah ya sauke mana.
Wasu talakawan Najeriya kenan ke kokawa bisa yadda rayuwarsu ke kara tabarbarewa biyo bayan tashin farashin kusan komai a kasuwanni. Alhaji Isa Adamu da ke zama shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Arewa Traders a jihar Yobe ya shaida min abin da yake jin ya haddasa tashin farashin kayayyakin.
Dala ta riga ta yi sama sosai, kusan sai da dala ya je wajen naira 400 da wani abu. Kuma yawan kayayyakin mu da kaga muke siyo su, muna siyo su ne da dala, to dole ne farashin kayayyaki ya tashi.
Amma Alhaji Isa, akwai abubuwan da misali ba su da alaka da dala din, kamar misali abubuwan da ake sarrafawa a cikin gida kamar ko kayakin abinci, su kuma akan me zaka ta'allaka tashin farashin su?
Saboda yawan sashin kasar nan inda ake noma irin wannan kayakin abinci ba samu dama an yi noman ba. Bai zan baka misali da Northeast, in ka lura Boko Haram sun riga sun hana mutanen mu yawan su samu dama su yi noma. Sashin Arewacin Najeriya da gefen yamma, in ka lura waɗannan bandi sun hana ainihin manoma su noma. To Arewa ta tsakiya nan ma za ka duba, yan ka'adda sun hana manoma su noma. Kuma daga duk lokacin da aka samu karancin abu, to dole ne kuma idan ana bukatar sa farashin sai tashi.
To shin ko shugaba Muhammadu Buhari ya san halin da talakawan kasar nan ke ciki kuwa? Tambayar kenan da newa daya daga cikin masu magana da yawunsa, Alhaji Bashir Ahmad.
Kwarai da gaskiya san halin da ake ciki, kamar yadda ya fito ya faɗa cewa zai ci gaba da iya kokarin su domin ganin cewa an samu sassaucin halin da ake ciki, musamman na hauhawar farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi. Kuma babu wani abu da yake shafar mutane da musamman na rashin jin daɗi kasa ba tare da ya iya kokarin da zai iya da kokarin gwamnatin su ganin cewa an kawo ƙarshen abun ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyin ku.
Wasu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a sake jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da tarihin sarkin Kano na 14 daga zuri'ar Fulani Sulubawa mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu, da kuma wanda ya gaje shi, wanda shi ma daga zuri'ar Fulani Sulubawan ya fito, wanda Hassan Lima dan uwansa ne wato mai martaba sarkin Kano na 15 wato na yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na maimaicin ansoshin masu son jin tarihin sarkin Kano na 14 mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Idan waɗanda suka fara tambayoyin da ma waɗanda suka sake yi kwanan nan da saurare, har ila yau ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansarku da ya samo daga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun Arewacin Najeriya Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda za mu dan koma baya mu dora daga inda yake bayyana irin ficen da Sarki Sanusi na biyu yayi, da cewa
har akwai wata shekara da aka sashi a cikin mutum 100 da suka fuko wata tasiri a duniya, to kuma babu wani mutumin Kano da ya taba samun wannan. To saboda haka ganin wannan abubuwa da yayi, yanzu ka zo a Najeriya ba wanda ya taba samun digiri na girmama a Najeriya kamar sa da jami'an Najeriya suka yi ta bashi, wasu mazuwa suke siya amma shi jami'an kasar nan ne suka bashi saboda gudunmuwar da yawa ilimi da tattalin arzikin Najeriya to bisa da wannan dalili ne aka cewa to ya za a yi mutum nan yana gwamnatin banki kowa a duniya yana karama shi baya masa kurwa saboda haka sai ya kakansa kuma sirkin sa marigayi Allah ji kansa mai martaba sai kanu Alhaji Adubu ya sai ya nada shi dan maji babu gari dai amma yana matsayin hakimin sarki daga sarauta dan maji ya zama sarki kamar marigayi Allah ji kansa shi ai kaga ba ma baya wata sarauta ma Allah ya zo ya washe sarkin Kano shi sarkin Kano Alhaji Adubu ya rawa kamar sarkin Kano Alu an ce da yayi dan maji a can a garko to saboda haka shi kaga daga wannan mataki ya hau ya zama sarkin Kano
da ya zama sarkin Kano me za a yi cewa misali ya kawo watakila an nasa ya sauye musamman abin da ya safi sha'anin sarauta
to babban abin da yawa gidan sarauta za mu iya raba shi kashi biyu sannan kuma na al'umma kashi daya na farko abin da ya gidan sarauta shine hada kan zuri'ar Dabo saboda ko sarakunan da ɗayan su ba ta bin sarauta ba tunda suka bar sarauta ya kawo su misali gidan sarkin Kano Aluda sun yi lokacin sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero an yi wa dan maji Ahmadu Godabe dan sarkin Kano Alu ne amma tun daga sannan ma da aka yi masa ritaya ma ba a sake warwayarsa ba har wurin shekara 50 da wani abu ba sa cikin harkar sarautar Kano kuma gidan Alu ne gidan sarkin Kano Inuwa ba taɓa wasu sarauta ba shekara 50 da wani abu tun da ya wa sarki ba a ba su ko gutsurewa ya zo ya naɗa ya masa dokaji kuma ya masa dan maji sannan akwai wanda yake sun dade suna neman sarautar nan zuri'ar dan lawan Ayuba dan Abdullahi maje karo ya zo ya dauki zanna ya masa to kaga anan ba a taba samu a cikin shekara kusan 100 wanda ya so ya hada gidan Dabo irin sa ba ko wanda su ma mutanen gari masu bada gudunmuwa tunda kida ma su sarauta haka take gado soyayya kwarewa mutane kwararru ya shigo da su fada saboda su bada gudunmuwa misali kun ga tsohon minista Jalal Dambazo ya yi minista ya shugaban sojoji shi ba dambaje ne kuma ya kawo shi ya masa sarauta akwai ambasada Ahmed Umar shi ma ya yi chief of protocol na Najeriya ya kawo shi ya masa sarauta su kaga irin wa'annan banda su wannan Habibu Bello ma ya masa sarauta ga sanan da yawa mutane wanda za su ba da gudunmuwa su taimaka wa wannan gadin iyaye da kakanni to ya hada gida ɗan uwansa gidan Dabo sannan kuma ya zo al'umma gari su ma ya kawo su tun da kida ma abinda sarauta muhimmancin sarauta hada kan al'umma to shi abin da ya yi wannan sannan abu na biyu a gidan sarauta tun da aka yi gidan nan ba wanda ya gyara shi kamar yadda sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a cikin shekara 5 din nan
sun gyara kamar ya
gyara wurare da yawa suka fara rushewa sun rugurguje ya rushe sai ya gyara
na gine
kaga in ka shiga gidan wanda ya san gidan a da da kuma yadda zai je ya gan shi yanzu ya san an yi gyara to kaga ta wannan bangaren kenan sannan ta bangaren ya za a yi al'umma ita kuma a dora ta akan samun hanyar da za ta samu cigaba tunda sarki ba shi da abin da zai yi wa mutane sai dai ya magana ya kuma jawo mutane su kawo jari to shi Afirka ce ma gaba daya a gabansa saboda akwai kamfani da yake chairman sun zo za su yi harkar lantarki ta dala biliyan 5 a Afirka to saboda matsalar irin ta Najeriya ka san tun 1999 har izuwa yau ba kara 1000 megawatts ba a Najeriya to su kuma ka san kamfanin nuka abin da yake gaban su ya zasi akan lokaci to amma duk da haka duk hatta su gwamnati sun tabbatar cewa ya yi kokari an zauna da minista ta kudi an zauna da minista na power duk an yi duk hanyoyin da za a bi na takarda an bi su saboda a kawo wutar lantarki Kano dan dama cewa shi ba zai karbi shawara ba sai an yi alƙawari za a Kano kuma kamfanin nan dala biliyan 5 ne ice ba zai zama ciyawan ba sai dai hanyar alƙawari za a kano to duk ka'idojin za a buna takarda cike takardu waye yana da su shigo da kudin su ya za su fita da su ta hanyar Nigerian Electricity Regulatory Commission da Federal Ministry of Finance duk an gama wannan su kaga a wannan barin sannan akwai kamfanin ma shi ma da yake ciyaman nan ana ce masa baban gona to su ma wannan suna taimakawa suna harkar cinikayya da manoma kuma suna da manoma da yawa da suke hudu da su yanzu kokarin su samu manoma kamar miliyan 1 a arewacin Najeriya sannan a bari na uku yayi kokari ga cewa an samu canji bisa ga doran shari'ar musulunci me yake nufi da wannan akwai dokokin mu na shari'a wanda yake sama cikin tafai da kowa wanda ya san fiqh ya sani suna cikin risala suna muktasar suna tufa amma ba a littafi ɗaya suke ba kuma ana buƙatar ijtihadi saboda abubuwan da suka faru na zamani da muke fama da su na kashe-kashen aure na rashin kula da ƴaƴa na gallazawa mata da sauransu saboda haka ya kafa kwamiti na malamai malaman jami'a da malaman gari manya-manya malaman Kano duk sun shiga ciki akai sabon kundi na shari'ar iyali bisa ga tsari na musulunci
yaya alakar sarki sirri ita kasance da tsakaninsa da takwarorinsa sarakuna a lokacin da ya mulki shekara 5 da motsi
alhamdulillah alakar ai suna da kyau alaka tunda sarki musulmi yana sa shi ya je wurare ya wakilce shi kuma alhamdulillah a cikin karshen abubuwan da ya je yayi ziyara ta zamanci da aka saba tsakanin Kano da Kazaure saboda ka duk wannan sarakuna yana da kyakkyawar alaka da su kuma an yi zama na mutunci da girmama juna
ya batun iyali a dangane da tsohon sarki Muhammad Sani Sanabi
batun iyali kuma ya
iyalansa nawa kuma ƴaƴansa nawa misali
to mutunsa da hudu ne ina jin ƴaƴansa 12 ne mun ban manta ba dai kusan haka ne I think ina zato
mata da maza ne ko maza ne zan
mata da maza ne ƴaƴansa amma matansa hudu tunda akwai amarya da aka yar lami dan adama uwar gidansa ita ce yar mai martaba sarki Kano Alhaji Ado Bayero ita ce giwar sarki kenan
daga cikin kudurorin an taba haikai toshi yana cewa ko yana shugaban Najeriya a dama ta samu ta shiga gidan dabo zai bari ya zo yayi wato sarautar Kano wannan ya nuna kaman yana da wasu buruka da kuma manufofi na yi hau wannan kujira ta gado daga cikin watakila kudurorin da yake da su a zukatansa ba iya cewa ya fara cimma wasu a matsayinsa na sarkin Kano ko kuma dai kawai ana matakin kudurin ne
baka ji magana da ya faɗa ba magana ta ƙarshe da zai fita daga gidan Kano ayayin magana an sa ta a duniya ya ce alhamdulillah Allah ya ba shi dama ya yi sarkin Kano kuma ya gode masa saboda haka magana sarkin Kano ayayi shi ne burinsa kuma ya sarkin Kano duk abin da za a yi
magana ba zama sarki bayan zama sarkin Kano watakila a tare da ita akwai kudiri in zama sarkin Kano ina so na yi kaza ko na hana kaza ko na aiwatar da kaza
baka ji abubuwan da ya yi ranar lissafa maka su guda uku wannan abubuwan da ya yi a cikin sarakunan Kano guda nawa ne suka yi wannan babu to kaga wani buri yake da shi ai ba shi da wani buri kuma da ya rage a gidan Kano sai dai burinsa Allah ya sa ya cika da imani
ne za a iya cewa watakila sarkin Kano ya bar kujerar sarautar Kano yana da takaicin bai cimma ba
a to ai kuma ni wannan ba zan yi faɗa ba tunda ba ni ne sarkin Kano ba ni ba na jin yana da wani takaici saboda shi mutum ne mai ilimi ko mai tabbaka abin da ya sani na addini kuma yana da tauhidi ya san cewa komai yana da farko yana da ƙarshe to komai zai takaici a kai
to ko da yake mun kammala jin an soshin tambayoyi kan sarkin Kano na yanzu mai martaba sarki Aminu Ado Bayero tun a makon jiya bari mu sake jin bayanin nan na ƙarshe da Malam Ibrahim Ado Kurawa yayi
shi ma duk mutanen mai martaba sarki Muhammadu Sanusi mutanen sarki gida ɗaya ne ɗan uwa ne sarautar ɗaya ce
mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Bayero zai kama shi shekara nawa yanzu
shi ma dan 1961 ne aka haife shi shekaransa daya watannin haihuwa ne da suka bambanta so kaga duk kuma duk tare suka taso da sauransu duk haka dai aka yi rayuwa kowa ya san kowa kuma idan ba kamanta ba ai lokacin da yana sarki da ya zo ai ya musu sarauta Bombay shi mai da shi Bombay ko ya dawo da shi cikin gari munin sarki so kuma har kafin a nada shi ya zama sarkin bucin ko duk tafiya da zai yi tare suke yi da sarki duk abin da ya shafi wannan kuma da yanda ya gani ana ya gidansu al'adu ne yanda za ta tafiyar da mutane duk ya sani saboda haka salansa zai zama irin salan abin da ya gani a gidansu ana yi
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin ciki har da na tarihin Burkina Faso da za mu dawo kai yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya hada mana sautin Haile Hailu da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sai Garba ke cewa sai makon gobe
yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Gwamnatin Najeriya ta amince da sake bude lamuran wasannin League na kwallon kafa na kasar to amma da sharadin babu ƴan kallo a filayen wasa a wani yunkuri na sassauta dokokin annobar coronavirus an dakatar da buga wasannin League na kasar ne a watan Maris a yayin da ya rage zagaye 13 na wasannin sakamakon barkewar annobar ta COVID-19 jami'in kwamitin musamman na shugaban kasa na yaki da cutar COVID-19 Sani Aliyu ya ce an dage dokar ne ga wasannin da ake bugawa a budaddun filayen wasa ba tare da cinkoson jama'a ba haka kuma amfani da wuraren motsa jiki da wasannin league duk za su dawo amma ba tare da ƴan kallo ba a filayen wasa an jima ana kira da a sake dawowa da fafata gasar league ta Najeriya biyo bayan sassauta dokokin hana zirga-zirga da aka kafa sakamakon annobar ta coronavirus to sai dai ba bayyana takamaiman lokacin da za a ci gaba da wasannin ba amma jami'ai sun ce za a soma sabuwar kakar wasanni a ƙarshen wannan watan ko kuma a watan Oktoba mai zuwa shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain Lionel Messi ya ce zai ci gaba da zama a kungiyarsa ta Barcelona saboda ba wata kungiya da za ta iya biyan zunzurutun kudaden sayansa da ke kunshi a yarjejeniyar kwantaraginsa haka kuma Messi ya ce baya fatan ganin ya gurfana a gaban kotu da kungiyar da yake kauna akan lamarin a ranar talatar da ta gabata ne Messi dan kasar Argentina mai shekaru 33 ya aike wa kungiyar wasiƙa ta neman ta bashi damar yin amfani da dokar da ke kunshi a yarjejeniyar kwantaragin nasa da ta bashi damar barin kungiyar a kashin kansa to sai dai shugaban kungiyar ya kafe akan cewa hanya daya da Messi zai iya barin kungiyar shine biyan kudin da ke tattare da dokar da adadin su ya kai euro miliyan 700 wanda Messi yake ganin da wuya iya samun kungiyar da za ta iya biyan su to sai dai a daya bangaren kuma takwaran Messi a kungiyar ta Barcelona Luis Suarez zai koma kungiyar Juventus ne fafata gasar Serie A ta kasar Italia idan suka cimma daidaito da kungiyoyin biyu Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC
Madalla a gaidan Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice
kasashen Kosovo da Serbia sun rattaba hannu jiya jama'a a birnin Washington DC kan wata yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakaninsu yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki biyu ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin Isra'ila da Kosovo da kuma yarda ofishin jakadancin Kosovo zuwa birnin Kudus fadar shugaban Amurka ta White House na kare yunkurinta na kare zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba daga katsalandan din kasashen waje bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu ƴan Rasha na aran kalaman da Trump ke amfani da su wajen gargadin da ya yi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin maguɗi a zaben za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben abinda mai bayar da shawara ga kasa kan tsaro Robert Obrey ya gaya ma manema labarai kenan jiya Juma'a
to masu sauraro baki ɗaya abin da ya samu a kinan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yin sama da Dik Ibrahim ta almasi garba da ya tana gabatarwa sai kuma hailu-hailu da ya haɗa mana shirin. Ina duka tari ke cewa a huta lafiya ma assalamu.